maganar matsalar tsaro da tsadar rayuwa dai su ne manya-manyan batutuwan da majalisar koli ta harkokin addinin musulunci a Najeriya ta jawo hankalin malaman Najeriya a wajen taron da ta shirya a garin Kaduna. Shi yasa ma ministan tsaron Najeriya Malam Muhammad Badr Abubakar ya bayyana matakan da gwamnatin tarayyar Najeriya ke ɗauka da nufin ganin ta murƙushe matsalolin tsaron da ke addabar ƙasar baki ɗaya.
Duk mai son gaskiya ya san cewa sojoji suna ƙoƙari, kuma kamar yadda nake faɗa kullum, yaƙin Sare Kanoke yana da tasa wahalar, domin babu yadda za a yi ka sa sojoji jaɓa-kwaceɓa kowane lungu da saƙo da riga da ƙauye da birni. Su kuma 'yan ta'addan nan sai sun fuskanci wuraren da ba mutane, sai su je su ɗan sara, sai su gudu su koma daji. Amma muna nan muna ta ƙoƙari sosai da sosai, za a sa technology wato kimiyya na yanda za a sami sauƙin wannan lamari, wanda daga fitowarsu daga daji za mu iya gani, kuma mu ga yadda za mu kurmishe su kafin su koma ko kafin su kai hari. Allah ya taimake mu, Allah ya haɓaka arzikinmu, Allah ya kawo tsaro, Allah kuma ya ci gaba da taimakon Najeriya da duniya baki ɗaya a zauna lafiya.
To shin ko gwamnatin tarayya za ta iya amfani da kimiyyar zamani don murƙushe matsalar tsaro kamar yadda wasu jami'an gwamnatin suka dinga ikirari a baya? Wannan ce tambayar da na yi wa masani harkokin tsaro Manjuya Shinko mai ritaya.
Wannan abu wanda shi babban ministan tsaro ya yi magana a kai abu ne mai yiwuwa in dai har gwamnati ta yi niyyar za ta yi. Domin ko a can baya faman da aka yi kenan aka yi ta sa 'yan ƙasa su je su haɗa lambar wayarsu tare da lambar su ta zama 'yan ƙasa a ƙarƙashin hukumar sadarwa ta ƙasa, wanda yake daga ƙarshe ba mu san inda aka kwana ba. To haka nan bayanai za su zo masu ƙila kansu jami'an tsaron wanda suna so su yi amfani da na'urorin da za su cimma wa'innan 'yan bindiga, amma ƙarshen ta ce ma wurin babu network. Duk da dai cewa mun sani ita gwamnati a ko'ina da koyaushe ita so ta yi abu za ta iya yi, musamman kar mu manta can baya akwai lokacin da a ƙarƙashin wancan gwamnatin ake zargin wasu yara da yin ɓatanci ga matan shugaban ƙasa, amma cikin ɗan lokaci kaɗan daga Abuja aka zo har jihar Jigawa a makaranta aka kama wani bawan Allah aka je da shi fadar shugaban ƙasa, wanda hakan ke nuna maka cewa duk inda wani mai aikata laifi yake, in hukuma ta so kamo shi za ta kamo shi. Su ma wa'innan 'yan bindigan tamkar kawai an ƙyale su ne, duba da cewa mafi yawan wa'anda ake ta gayyarawa ba mutane ne wanda suke da kumbar susa ba.
Kafin maganar amfani da kimiyyar zamani dai sai da gwamnatin tarayya ta sha alwashin ƙirƙiro rundunonin 'yan sanda na jihohi a tarayyar Najeriya domin tunkarar matsalolin tsaro a ƙasar baki ɗaya. Sai dai kuma babban sakataren majalisar koli na harkokin addinin musulunci a Najeriya Malam Nafi'u Babu Ahmad ya ce dole dai gwamnatin ta yi taka tsantsan.
Wannan sabon shawara na wanda ke gaban majalisar tarayya na tsarin state police wato 'yan sandan jihohi, ba mu ce a yi watsi da shi, amma kuma muna ganin shugabanni su auna da neman samun kwanciyar hankali da tsaro da abuse din son zuciya da gwamna in yake dama kawai bai son fuskanta yana iya samu a zo a kama ka. So dole ne a zurgufa tunani akan aibinsa da alkhairinsa, ba haka kawai don mu idon mu a rufe ana neman a maganin rashin tsaro a ce kawai a'a an bar jihohi su ma su yi 'yan sanda nasu na zaman kansu wanda suke gagashin gwamna.
Tuni dai ganin irin jan kafar da ake samu kan ƙirƙiro rundunar 'yan sandan jihohi a Najeriya ya sa wasu yankuna da kuma ɗaiɗaikun jihohi ƙirƙiro rundunonin da ke aikin agazawa tsaro. Sai dai kuma duk da wannan ƙoƙari ba a daina samun matsalolin tsaro a waɗannan jihohi da kuma yankunan ƙasar ba. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.